da shigowa zauren DOA. Har yanzu muna tattaunawa ne akan zanga-zangar da ta faru a Najeriya watanni biyu da suka wuce, inda muke sauraron shawarwari daga wurin mahallarta zauren. Sanata El Jibril Doguwa yake bayanin muhimmancin koyar da darasin da'a a makarantunmu, da yadda za ta yi tasiri a lokacin da ƙasa za ta tsinci kanta a cikin zanga-zanga. Ga Sanata El Jibril Doguwa.
An yanzu da wannan balahirar ta zo ta matasan nan, shi ne ai ya daɗa fito da cewar waɗanda suka yi ƙoƙari a maida abin nan wato ya zama ala dole, ba zan iya manta da ƙoƙarin da ita Profesa Ruqayyah ta yi ba lokacin tana minista, domin a lokacin da aka dinga irin wannan abin cewar a shigar da abin nan yaran nan a fara koya musu kaza, a fara koran koya musu kaza, to kaga da aiki nan da yanzu watakila an maida hankali da ya rage mana, domin waɗansu da yawa yanzu za su sauki tutar nan ta rake ba, domin sun san da cewa daga ɗaga tutar rake kai ka san da cewar kana nufin wani abu ne na ƙasa. Sai ƙasa ta tambaye ka menene ƙasar ba ta yi maka ba har za ka je ka ɗaga tutar wata ƙasa a gida. Saboda haka ba za mu ce muna ganin laifinsu yaran kai tsaye ba, shin saboda an ma ilmantar da su cewar ga haɗarin ɗaga tutar ba a koya musu ba. Kuma wannan civic education da nake gaya maka, wanda zan iya ce da kai darasin koya ɗa'a gare ka ga ƙasa, ƙasa gare ka, unguwarku gare ka, kai ga unguwa, ƙauye gare ka, kai ga ƙauyenku. Abubuwa ne ga sunan bala a didin wanda kowa ya kamata ya shiga ya taimaka wa juna. Wanda dole sai mun dawo shi ne waɗannan yaran za mu saka a kan titi. Sannan na uku, dole ne fa mu koma makarantunmu mu fara koya wa yaran nan namu sana'a. Idan ba mu fara koya wa yaran nan namu sana'a ba, to fa muna cikin haɗari. Haɗari da yaro zai tashi ba inda zai je, haɗarin da yaro zai tashi ba bai iya sana'ar komai da zai iya samu naira goma ba, haɗarin da yaro kullum kai kanka kana cikin gidanka da yara wajen goma karata, sai dai kai ka fita ka je ka nemo musu. To yanzu ma haɗarin yanzu ai yaran da suka fito suke wannan abun ba ƴan kuyin-kuyin bane, yara ne waɗanda a takaice ƴan shekara goma, ƴan shekara goma sha biyar, ƴan shekara iyakacin shekara goma sha biyar mafiya yawansu. In ka duba waɗannan yaran a koma gidajensu, tsakanin su da iyayensu wa ida mu da wani, inda yanzu su ne ba su da lafiya da uwar da uban za su damu da su. Amma da yawansu idan uwan ne ko uban ba shi da lafiya, yamma tana yi za ka ga ya ɗauki bala ya tafi filin ba. Saboda haka wannan civic education shi ne zai zo, sai ma ka koya wa yaro tausayi. Ai idan ka koya yaro tausayi ba ma zai tunani ya zo ya ce zai ɗauki wuka ko iburma wani, ba ma zai zo ya ce ai shikenan zai ɗauki tambaya ko iburma wani ba. Koya masa yadda dalilin da isa ya kamata ya zama mai tausayi.
To bari mu je ta bakin Alhaji Umar Atina, wani magidanci a birnin na Lagos game da wannan matsala zanga-zangan matasa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To alhamdulillahi abinda ya jawo tsadar rayuwa wato kai tsaye shine janye tallafi na man fetur da gwamnati ta janye, wanda daga wannan lokaci da shi tsohon shugaban kasa wato General Buhari ya miƙa mulki ga hannun shi mai ci a yanzu wato Ahmad Bola Tinubu, take kafin ma yayi wani jawabi ko kuma a cikin jawabinsa ya janye tallafi na man fetur, wanda lokaci ɗaya wasu abubuwa suka nannunku ko kuma ma kusan komai suka nannunku. To wannan shine ya kawo tsadar rayuwa. Kuma abinda zai abi hanyoyi da za a janye wato wannan tsadar rayuwa su ne abubuwa waɗanda wato suka janyo talaucin wato rashin aiki ne, wanda rashin aikin yin nan sun jawo kuma ƙarar samuwarsu ne sakamakon kamar rashin wutar lantarki, kamar rashin zaman lafiya wato wanda wajeje da mutane suke sana'o'insu ko na kiwo ko na noma, duk babu zaman lafiya. To wannan ya ƙara kawo talauci. Sannan kuma wato da kuma wani ɓangare shi ma na ɓangaren 'yan siyasa wato rabuwar kai, wanda wani zai gina wani abu wani kuma zai zo ya rushe shi. Wayannan abubuwa duka wayanda waɗansu suna sana'o'i ne a gurin, wato za ka samu kuma an zo an rushe shi, kuma wato an kuma koma daga farko kenan a sake sakowa, wanda ko da shi mai shagon ne yake da gaskiya ko shi ne ba shi da gaskiya. To wannan abubuwan duk sun ƙara kawo talauci matuƙa. Kuma amma an gwamnati su ta kawo wayannan abubuwa da ake so, waɗanda za su kawo tallafi wajen ganin cewa aikin ya samu, to insha Allah rabbi za a samu mafita, wato a samu wutar lantarki, a samu hanya mai kyau, a samu security, wayannan duka za su kawo sannan kuma su kuma matasa ina ba su shawara su kowa ya tashi yi kokari wajen neman nasa banda kuma rena sana'a aka samu wannan insha Allah rabbi abubuwa za su yi kyau kuma bangare na shugabanci da nake na kwamitin marayu wato sananin ne ƙara tsanani wanda ana ƙara mutuwa kuma marayun suna ƙara karuwa wanda shi ma abun dubawa ne wanda idan wato mutum ya nemi abin da zai ci ko ya nemi abin da zai yi bukata ya rasa to ba kwane yake yin tawakkali ba wani kuma sai ya zama ya koma hasada ga wanda suke da shi to shi yasa sai ga ana wato tashin zaune tsaye domin a tada fituna wasu wanda ba su da shi kaga wanda ba shi da shi dole ne zaka same shi yana cikin fushi a koyaushe to kuma wannan ya saka shi ma kuma wato marayun sun samu damuwa sosai duba da abin da muke ba su gudunmuwa kula da lafiyar su kula da abincin su kula da ilimin su na Muhammadiya ko na boko kula da wajen zaman su daidai gurgudu to ire-iren yana wayan abubuwa sun ƙara garuwa kuma masu ba da gudunmuwar ma wasu su sun ma sun koma suna neman a ba su gudunmuwa to wayannan abubuwan su ne wayanda suka ƙara ƙarfi a cikin wato tafiyar wanda yasa barayin sun ƙara samun kunci kuma wayanda suke ba da gudunmuwa sun yi karanci sakamakon su ma wasu sun samu jarabawa a sakamakon irin abubuwan da suka sa a gaban su wannan shine abin da yake da akwai yana da kyau kuma gwamnati ta yi duba wajen ganin rashin zaman mutane ba sa aikin komai domin duk wanda fa kake ganin zaunar gari banza to irin rana ta zanga-zanga yake jira ya tashi ba jari babu sana'a babu wajen zuwa babu komai kuma ya zauna a unguwa yana kallon masu shiga yana fita amma su ne dan kwacin waya dan sace-sace dan wannan to ko suka suka ce to ga ranar barna to wannan kaga ranar ta su ci to sai fanda karfin su ya dare idan ka yi kokarin mutane suna da abubuwan yi a koyaushe to sai kaga idan ko zanga zangar aka zo za a yi mai kyau zai Allah ya saka alkhairi
to bari mu jiya wajen Dr. Dauda Mamakon Tagora masanin tattalin arziki a Najeriya mu ji ta yadda wannan matsala za a samu nasarar magance shi tunda dai matsala ne dake da nasaba da tattalin arziki Dr. Bismillah
a maganar gaskiya abin da ya haifar da wannan zanga-zanga din kamar yadda kai bayani shine matsalar rayuwa a koina kuma a duniya yawanci idan mutane suka ci karo da matsalolin rayuwa ya zama na suna ganin cewa ba su da kyakkyawan makoma musamman matasa to kaga dole hankalin su zai tashi kaga matashi a rayuwar shi ce ta kusan karewa bai ga bai samu aikin yi ba wanda wani yayi karatu wani kuma yana kan neman sana'a bai da hanya da zai samu bai samu aikin yi ba ko ta wurin sana'a shi ko kuma ta wurin aiki ko na gwamnati ko na masu zaman kansu to kaga kuma yana da bukata ya inganta rayuwar shi musamman yana so ya aure shi ma ya haihu shi ma ya samu iyali to duk wannan zahi da radadi din da kuma shakku akan makoma shike haifar da irin wannan zanga-zanga to kuma wannan kamar yanda ka faɗa yana da alaka da tattalin arziki kuma kowace kasa shi yasa akwai wani abu da Bature ke fadin cewa watan tsari na kasa watan national planning wanda gwamnati ke tsarawa kaga tana da kididdiga na matasan da aka wayanda suka shiga shekarun kama aiki da gwamnati da haihuwa da aka yi da wayanda suka mutu da kuma haɓakuwa na al'umman jama'a don saboda gwamnati ta taru wayannan abubuwa ta hanyar inganta abubuwa na more rayuwa to a gurguje kan magance wannan zanga-zanga a ganya shine gwamnati gaskiya ta sake duba tsare-tsaren ta musamman wanda ya shafi matasa na farko kaga dole gwamnati ta gina harkoki na kamfanoni musamman kananan masana'antu ba kuma masana'antu kawai na masu kere-kere ba musamman masana'antu da kuma samar da abin yi kamar irin kananan kasuwanni waɗanda musamman kaga ta harkar noma da yake jama'an kasa suna da yawa kuma muna da hilin noma a kasar nan to kamata ya ce an inganta harkar noma ta yanda wasu za ka gani ko su je su yi noman ko su sayo kayan amfanin gona da su sai da shi sai kuma harkar wannan tsadar rayuwa na ƙarin kuɗaɗen makaranta kuɗin lantarki kuɗin mota kuɗin haya to nan gwamnati dole sai ta shigo ta yi tsari
to masauraro a daidai kuma shirin namu na wannan lokaci zai daga aya ni Babangida Spring daga nan birnin Lagos ke cewa huta lafiya
masha Allah a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Babangida Jibrin wanda ya jagoranci shirin daga Lagos sai Fiona Wamayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke cewa ku biyo mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri mu huta lafiya.